sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Laraba, 16 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina ta yi ƙarin haske kan dalilan da ya sa ta hana duk wasu ayyukan 'yan sa kai a faɗin jihar. A jamhuriyar Nijar kuma, akalla mata kusan 1000 ne aka yi wa aikin tiyata a lokacin haihuwa a Agadez sakamakon ƙarancin shekaru da kuma kin zuwa a yi musu awo. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman akan yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta tsunduma. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Babu Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakubu Makeri. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau Talata cewa a shirye yake tattauna da Amurka da kuma ƙungiyar tsaro ta NATO akan batun jibge makami mai linzami da ayyukan soji a Turai, bayan Moscow ta sanar a baya tana janye sojojinta daga kan iyakarta da Ukraine. Putin ya yi wannan furuci ne bayan taronsa da shugaban Jamus Olaf Scholz a fadar Kremlin. Yana mai cewa a shirye yake tattauna da kasashen yamma ko da yake sun ci gaba da watsi da babbar bukatar Moscow ta hana Ukraine shiga kungiyar ta NATO da ma wasu kasashen tsohuwar kungiyar tarayyar Soviet kana su janye sojojinsu a gabashin Turai da ke kusa da Rasha. Shugaban Rasha ya ce Moscow za ta yi kokarinta ta samar da mataki na kwarin gwiwa na yin hulɗa da kungiyar tsaro ta NATO, yayin da yake ci gaba da jaddada kira ga kasashen yamman da su mai da hankali akan bukatunsa. A Washington, fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi akan wannan muhimman ci gaba da ake samu da rana. Wani babban jami'in kungiyar tarayyar Afirka ya faɗa a yau Talata cewa yayin da Al-Shabab ke ci gaba da zama babban kalubale ga tsaro a Somalia, kungiyar tarayyar AU tana sa ido akan yiwuwar sake farfadowar IS. Francisco Caetano Jose Madeira, wanda ke zama wakili na musamman a hukumar kungiyar tarayyar Afirka ta AU a Somalia, kanin shugaban ofishin kungiyar tarayyar Afirka a Somalia, ya ce ana fuskantar karuwan ayyukan ta'addanci a Somalia, inda ake jan kafa wurin gudanar da harkokin zaɓe. Akasari kungiyar Al-Shabab ce ke aiwatar da mugun ayyuka ta hanyar amfani da abubuwan fashewa da hare-haren motoci da harin kwantar bauna da kuma kisan auna jami'an gwamnati, a cewar jami'an tsaro da fararen hula a Somalia. Madeira yana faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce da alamar Al-Shabab tana samun ƙarin ƙarfi na aiwatar da aniyarta na kawo cikas ga harkokin zaɓe da ke gudana a ƙasar. Shugabannin Afghanistan masu tsananin ra'ayin Islama suna shirin sake duban manufofinsu game da Amurka idan gwamnatin Joe Biden ta ki amincewa da dawowa ƙasar baki ɗayan ƙadarorinta da ya kai dala biliyan 7 da Amurka ke tsare da su. Shugaba Biden ya bada umarnin shugaban ƙasa a ranar Juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware dala biliyan 3 da miliyan 500 a cikin kudaden Afghanistan da take tsare da su domin taimakawa aikin jin kai a Afghanistan ɗin. Sauran biliyan 3 da miliyan 500 za su ci gaba da zama a Amurka domin biyan diyyar shari'a na Amurkawa da ayyukan ta'addanci ya shafa, musamman hare-hare da aka kai a ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2001 a Washington da birnin New York, wanda har yanzu kotuna ke aiki a kansu. Kakakin Taliban ya fitar da wata sanarwa a jiya Litinin, yana mai cewa hare-hare na ranar 11 ga watan Satumbar bai shafi Afghanistan ba. Kakakin ya ce idan Amurka bata sauya matsayarta ba, kada ta cika ba da takalar da take yi, hakan zai tilasta masarautar ta musulunci ta Afghanistan ta sake nazari akan manufofinta kan kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai sun ce akalla mutane 7 sun mutu ciki har da yara 2 a cikin wata fashewa da ta tada wuta a wani ginin gidajen kwana a kudancin Faransa a jiya Litinin. Jama'ai sun ce ana ci gaba da nema akalla mutane 2 da suka bata. Ministan harkokin cikin gidan Faransa Gerard Darmanin ya je inda abin ya faru, kana ya ce kimanin mutane 30 ne suke fama da rauni da kuma rudewa daga fashewar ta safiyar jiya. Wani gidan rediyon yanki na France Bleu Roselin ya faɗa cewa fashewar ta auku ne a kasan wani ginin bene mai hawa 2 inda ake sayar da abinci, nan ne kuma wutar ta bazu zuwa gine-ginen da ke kusa da wurin. Mai shigar da ƙara a Perpignan Jean David Cavell ya ce tukunyar iskar gas ce ka iya tada fashewar, amma har yanzu ana ci gaba da binciken musabbabin fashewar. A ƙarshe, shahararren dan wasan tennis Novak Djokovic yana shirin janyewa daga manyan gasar zakarun duniya guda biyu idan har za a nemi sai yayi allurar rigakafin COVID-19 kafin ya shiga kasashen da za su ɗauki bakoncin wasannin. Yayin wata tattaunawa da BBC a yau Talata, zakaran duniya a fannin wasan tennis na maza ya ce zai ci gaba da kalubalantar yin allurar rigakafin kana wata kasada ce yake dauka, ko da kuwa hakan zai dalilin rashin shiga gasarsa na wasan da za a yi a Faransa da kuma wanda za a yi a Burtaniya wata guda bayan na Faransa din. Matsayar da dan shekaru 34 dan asalin kasar Serbia ya dauka na zuwa nema kwanni bayan da ya samu matsala da jami'an migration na kasar Australia, lamarin da ya hana masa lashe gasar Grand Slam wanda aka gudanar a Melbourne a Australia, wata gagarumar gasa a shekarar 2022 yayin da aka maida shi kasarsa.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu huɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda a farkon wannan makon ne dai gwamnatin jihar Katsina ta hana duk wasu ayyukan 'yan sa kai a faɗin jihar saboda zargin cin zarafin mutane da kuma ɗaukan doka a hannu. Daga yanzu sai 'yan ƙungiyar vigilante ne kaɗai waɗanda ke aiki tare da jami'an tsaro za su gudanar da harkar ta tsaro. Ga wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Katsina ta tsaida wannan shawara ne a ranar Litinin ɗin nan da ta gabata, inda aka yi jawabi cewa an haramta wa 'yan sa kai ci gaba da ayyukansu a faɗin jihar baki ɗaya sai dai su 'yan vigilante. Shin ko me ke dalili? Tambaya kenan da na yi wa mai ba wa gwamnan Katsina shawara game da harkokin tsaro Ibrahim Muhammad Katsina. Ɗalibai, yaya wannan lamari yake ne?
Mallam Sani, alhamdulillahi, wannan doka ta hana aiki 'yan sa kai ta biyo bayan la'akari da muka yi na aika-aikar da suke yi. Jama'a su gane ɗan sa kai da ban yake da ɗan sintiri ko ɗan vigilante. Ma'ana ɗan sa kai wanda ya ɗauki doka a hannun shi ya ce abin da ya ga dama ko ba wanda ya isa ya hana shi. Ya je ya takulo ya iske bufun Latini a kasuwa ko a ruga ya kamo shi ce ɓarawo ne ya kashe bai kuma da wata shaida. Wato idan ba mu ɗauki wannan matakan ba za su kai mu ga inda ba mu iya dawowa. Sun ka jawo mana rikicin ƙabilanci. Bai yiwuwa a ce an keɓe Fulatin yau bai iya zuwa kasuwa ko bai iya zuwa shiga gari saboda wani yana ganin cewa zai amfani da wannan damar ci mai mutunci. Har ƙarshen tsaron da muke fuskanta so muke a gano musabbabinta kuma ai maganinta. Musabbabinta kowa ya san zalunci ne da ake yi. To shin ya muna ƙoƙarin maganin zalunci kuma za su tawaye a kan sunan su 'yan ƙungiyar sa kai ne? Su riƙa hawan babura suna rufe fuskokinsu. Suna zuwa garuruwa su je su silakin Fulani su kashe su ɗauki kuma dukiyarsu ba tare da sanin hukuma ba. To kundi sun ciwon kanshi kuma ke neman zaman lafiya. To dole ba gwamnati goyon baya a hana wannan aika-aika saboda ita ke kai mu ga matsalar da muke fuskanta. Abinda muka ce mun yadda a yi vigilante, mun yadda a yi sintiri, mun yadda mutane su kare kansu. Amma ba mu yadda ba jama'a su amfani da damar da suke da ita kawai ba gaira ba dalili a yi zalunci ba a kan harkar tsaro. To su 'yan sintiri suna aiki ne ƙarƙashin hukuma. Su an tantance su ne. Sarakunan sun tantance su an san asalinsu. Kuma sun aiki tare da jami'an tsaro amma shi ɗan sa kai bai aiki ƙarƙashin kowa.
Alhaji Ibrahim Katsina, babban mai bada shawara game da harkokin tsaro ga gwamnan Katsina. Ko yaya rundunar 'yan sanda take kallon wannan yunkuri da gwamnati ta ɗauka na haramta aikin 'yan sa kai? Tambaya kenan da na yau kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa.
To 'yan sa kai dai wasu 'yan kungiya ne waɗanda yake ba su da tsari, gwamnati, jami'an tsaro bun san da zamansu ba. Wannan ya saba wa tsarin mulkin ƙasar Najeriya, ya saba wa dokokinmu. 'Yan bijilance su waɗannan su ne waɗanda muka sani muke aiki tare. Kuma shugabansu wanda yake uba na wannan kungiya mu a jihar Katsina mai martaba sarkin Katsina ne.
Ko me ke ra'ayin al'ummar jihar Katsina dangane da wannan doka da aka tsaida?
Sunana Ahmed Sani da Malfashi. Gaskiya ne wannan abin da gwamnati ya yi daidai saboda wannan wuce makaɗi da rawa. Wasu ba su da haƙƙi a ana cin amana su. Tunda akwai mutane wanda haƙƙin wannan al'amari ya cancanta gare su su. To a ba su dama su yi. Akwai vigilante wanda shirye suke. Duk wata gudunmuwa da mutane ya kamata su bada to su tai wajen vigilante su bada. Sa'adu Musa. Wato ko a gaskiyar magana shi ne cewa idan dai har akwai irin wannan suna irin wannan sa'asar abin da yake ya saba ma doka. To gaskiya na fitar da su wannan ya yi daidai.
Sani Shu'aibu Malfashi mu da Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi, za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. inda akalla mata kusan 1000 ne aka yi wa aikin tiyata a lokacin haihuwa a Agadez sakamakon karancin shekaru da kuma hakin zuwa a yi musu awo. Wannan shi ne adadi mafi yawa da aka samu a bana idan aka kwatanta da shekarun baya. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana daga Agadez.
Mata akalla kusan 1000 ne aka yi wa tiyata a bana a Agadez don cire musu jariri maimakon haihuwa da kansu sakamakon karancin shekarun da suke da lokacin da aka yi musu aure da kuma kin zuwa a yi musu awo asibitoci, wanda shi ne adadi mafi yawa da aka samu yawan tiyata a Agadez idan aka kwatanta da shekarar da ta wuce da aka samu mata 756 a Agadez. A Agadez dai ana yi wa mace guda tiyata daga cikin mata 3 zuwa 4 a yayin haihuwa, lamarin da ya haifar mace-macen ƙananan yara. Dr. Nahas Abdul Karim mai kula da mata a babbar asibitin mata da yara da ke Agadez.
Shi fashi ana yin shi saboda ceton mace ko ko ceton yaronta, shi yasa ake yin wannan fashi. Mun yi cesarean zuwa 936 aka yi ma mata, mafi yawa wasu matan za su zo mayafan mata fashi. Munan da mace guda ce ta samu ta ana mata aiki ba ta tsaya ba, mai yaran ne sai kasance mafi yawa engineers ba sun mutu deja. Kina ana yin aikin ne saboda uwa.
Yin fashin da ake yi wa mata yana da nasaba da karancin shekaru.
Sanin kowa ne ya mace in ba ta kai shekara 18 ba ana zaton tsatsonta bai kosa ba. To in tsatso bai kosa ba ko ana ganin yaro bai iya fita, sai wannan yana ka dan cikas. Mafi yawa ba su iya haifuwa da kansu sai an musu wannan tiyata.
Malama Habsu ce daga cikin matan da aka yi wa tiyata lokacin haihuwa. Ta bayyana yadda ta ji lokacin da aka yi mata tiyata da ma abin da ya haddasa mata faruwar hakan.
Ban cika tayya awo ba, kuma ina tambayi mai gida na wani bi ba ma san ya bar mani. Kuma abin da yasa aka mana operation din nan ban bi dokoki na kan musu likita ba, shi ya zama matsala aka mana operation. Kuma da cutar raina ne suka yi hanni abin da ke ciki na, sun ce inda ba dan hoshin nan ba da mutuwa ma zani. Kuma da suka ce cutar raina na ji dadi, yanzu yanayin da nake cikin gaskiya alhamdulillah sun bani dokoki na shan magani da kuma ayyukan da zani ragewa da wanda zani kuma na bido ku.
Komi ke sai ayi wa mata tiyata lokacin haifuwa, Dr. Nahas Abdul Karim ya kara da cewa
mafi yawa muna samun mata wanda jini zai fice musu. Injiniya fice dole sai ayi wannan aiki da samu a cikin yaron kuma a cikin uwa. Uwa san injiniya bai tsaya ba, rayuwa ba ta tsaya. Na biyu akwai mata masu hawan tension wanda ake cewa pre-eclampsia, su ma in ba a yi musu aiki ba za su yi borin gishiri. Shi borin gishirin nan yana taba kwakwalwa, yana taba ido, yana taba zuciya. Banda haka nan akwai mata wanda su tsatson su matsatsai ne, cesarean muna yin ta ne saboda kamar in naƙudan ta ki tahiya ta tsaya tana ɗaukar lokaci.
Ƙungiyoyin mata sun nuna fargabar su kan wannan adadi, inda suka dukufa wajen wayar da kawunan 'yan uwansu mata domin ba wa asibitoci muhimmanci da kuma lurar da su illar auren ƙananta. Azhar Ali Tan, shugabar gungun ƙungiyoyin mata a Agadez.
A bincika a gani me yasa ake haka nan kin. Kwata a misalin aifuwa tana kawo wannan. Yara matasa na yanzu ba su da hankulin nakuda kamar yadda na kwatanta muku. Ya kamata a ce mata su dinga zuwa awo. An ana zuwa awo an kai respect take yanda awon ya kamata a yi shi. Da wuya a samu masaloli wurin aifuwa. Ya kamata a ce ƙungiyoyin mata mun rike da ƙungiyoyin mata da abinka da masu hannu da shuni a samu a taimaka ma matan da a dinga waye musu kanu dan saboda su dinga zuwa likita. Abu ne mai muhimmanci zuwa likita. Duka wanda kinka gari mahi yawa masu masalolin nan na aifuwa wanda ba su zuwa likita ne.
Karshen rahoton kenan. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman.
Malaman jami'o'in Najeriya sun tsunduma cikin wani yajin aikin gargadi na wata daya don jawo hankalin gwamnatin tarayyar Najeriya ta biya su haƙoƙinsu. To ko me 'yan Najeriya za su ce a game da wannan yajin aikin? To me za ka ce a game da malaman jami'a da suka shiga yajin aiki domin neman haƙoƙinsu?
Yana da kyau su yi yajin aiki domin Najeriya yanzu komai ya ɓaci, duk da abin da aka ce naira 100 ya kai naira 400. Yana da kyau ka ga su ma su yajin aiki a tsara musu albashi da za su samu su tafi da rayuwa yau da kullum.
To amma gwamnati ta ce tana yin ƙoƙari kuma za ta ba su wasu kuɗi domin ganin cewa ta kyautata ta jin daɗin su da kuma yanayin aiki.
Ba ta ƙoƙarin komai abin a hakkin su ta ba su abin, tana musu albashi su ba su hakkin. Ko gwamnati ta ce Najeriya za ta yi ma'ana abu ai ba ta yi ba kullum.
An yi zama tsakanin wakilan malaman da kuma ministan kwadago na Najeriya domin ganin cewa an shawo kan wannan lamari.
Gaskiya ni ban ba su shawara su yi dakatar da yajin aikin nan. Ina ba su shawara su yi gaba da ƙoƙari domin su saboda hakkin su suka nema a ba su hakkokin su ba.
Tsara gadamin gwamnatin jihar Osun. Ina da labarin cewa
ce sun shiga yajin aiki.
Ya kaga wannan yajin aiki da suka shiga?
Wannan yajin aiki haja ta gwamnati ta nemewa a kai karshe ne, koyaushe watanni za ka ji sun koma yajin aiki. Allah gwamnati su nemewa a kai karshen yajin aikin nan da malaman jami'i suke.
Ana ka gani menene illar wannan yajin aiki ga dalibai da ma kasa baki daya?
To gaskiya yana kawo illa sosai da zan shiga karatu da dalibai. Sai ya zo karatu ga zai dawo kasa, zai dawo gida zaune.
To malamai ce sun yi ta yarjejeniya da gwamnatin tarayyar Najeriya amma bata cika ba. To a nan jihar Ogun kun ga alamomin yajin aikin da malaman jami'a suka shiga?
To mun fara ganin alamun wannan yajin aiki tun da yara sun fara dawowa daga makaranta. Kunni Allah, wai kasar nan tamu Najeriya ina muka sa kanmu ne a ciki. Saboda Allah, yaran talakawa sun zama kamar bayi a kasar nan. Su manyan nan abun ko a jikinsu, saboda ƴaƴansu ba makarantar gwamnati suke yi ba. Iyayen yara sun wasu suna zuwa su ɗauko ƴaƴansu, wasu kuma sun fara dawowa da kansu.
To Talban, waɗannan malaman jami'a suna magana ne a game da gyara musu yanayin aiki, ƙara musu albashi, samar da wurin bincike. Baka ganin cewa suna da hujjar shiga yajin aiki?
Suna da hujjar shiga yajin aiki, ba su da hujjar shiga yajin aiki. Su kansu suna da matsala a gindinsu. Ai idan baka manta ba, akwai badakala da aka samu a su kansu malaman jami'o'in last year shekarar da ta wuce 2021. Akwai wasu bakadalloli da aka fankaɗo da su kansu malaman jami'o'in da suke rubuta ciki da kuɗaɗen da ake basu.
Wannan ba ka gani ya kamata a yi musu hukunci maimakon a hana musu kuɗaɗen gaba ɗaya don an same su da laifi?
Lamarin Najeriya idan mutum ya yi ba daidai ba, rashin hukunci shi yake kai mu inda muke yanzu a ƙasar nan. Mutum za a kama shi dumu-dumu da laifi amma ba za a iya hukunta shi ba. Dumu-dumu, kada ka sai ya saci abin naira 1,000 a zartar mai da hukunci. Amma sai ka ga wani mai hannu da shuni ko mai faɗa a ji ya saci biliyoyi da yadda filayoyi shi kenan magana ta zama. Wannan ƙasa ta mu ba sai dai fa mai ta addu'a.
To Talban, yanzu da a ce ka ba da shawarar yanda za a shawo kan wannan matsala tsakanin malaman jami'o'i da gwamnatin tarayyar Najeriya, me za ka ce?
Ni zan ba da shawara, in dai har ita gwamnatin tarayya da gaske take, to ta zauna da malaman jami'o'in nan a ci a layi. Duk abubuwan da ya faru baya a bashi, tunda dai haka ƙasar ta mutu gada. A ji a layi daga yau zuwa yanzu zuwa gaba, duk wanda ya sake wani abu ba daidai ba. Ai gwamnatin tarayya tana biya musu buƙatunsu. Su ne dai kawai lamarin kai abu wannan tambol wannan lamarin ƙasa ta musu dai wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To ta ɓangaren su malamai, me ya kamata su ma su yi don a zauna lafiya?
Hankalin malaman jami'o'in nan su tuna fa, idan su ne yau ba su bane gobe, su tuna kasan nan, su dauki kasan nan tafkar ba su da inda tafi Najeriya. Dukanmu nan daga su har yaran da suke karantarwa su dauka, babba mu da kasar da tafi Najeriya. Saboda Allah, yau yajin aiki, gobe yajin aiki, yana da wahala ai wata shida a jami'a a ce ana karatu.
Suna Ibrahim Shehu Abdullahi, ni ne sarkin Hausawa na Shasha Akure na Sandana. Ko yaro da yake da radio ya ga gida hutu na cin da wata wannan hutu na tsawo bane. So kuma zai na ga mun cewa akwai alamun ya fasu ya ga aiki su malamai. Ya ka dauko shi zai ga amma shi ga aiki nan su wani nota daya. Ya shi sun ba da wani nota daya. Ba ga su kuma su a wani wata.
Ya ya kaji da wannan yaro naka ya dawo gida a sakamakon wannan yajin aiki?
Can bola wannan yanin da ake ciki ana mai da karatu ɗalibai baya. In ka duba yanzu ba a san iya matsala aka samu daga zuwa ko bi yanki ma zuwa yanzu shekara biyu kenan ko. So kaga ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan al'amari. Domin ta ta sa hakokinsu duk wani gwamnati zai zo ya tarar da ko wani bashi ƙasa ko wani a to ƙasa. Kuma kaga misali bai kamata a ce ɗalibai na cikin karatu a sake yanke musu lokacin da bai da adadin na hutu a ce amma sun ne sun je yajin aiki. Misali wannan yajin aiki in ɗalibi ba mai gata ba ne ba ƙaramin koma ba ga sanin zai yi ba. Kaga wani ɗalibin dama ba ka so yake su ba ya samu dama ya taɓa zaman gida zaman banda. Wani ma ba a ce to wani ka je lecin koda irin kwamfuta abu nan ne kaɗan ka kamantar abin da ka koya na baya. A dingi zama mara adadi ko kuma kallo ya kamata gwamnatin ka ga ta tuba shi inda ya yanke ne suke a cikin wannan yanayin ta ji daɗi. A ce misali yanzu yaro na yarawa gida yana zuwa mutane da ni ya zo hutu ne na sani yana cikin hutu ne za ka ji an ji yajin aiki na ga shi zo ne na bakin ciki. Kira wa ga abin da ake ciki kuma yanzu. Da tausiya mishi ya nuna kushin shi ko da rashin ya ɓata rinsa cewa shi ba zaman gida ne gaban sa ba. Kokarin sa ya za a iya kammala karatun shi na jami'a. Ya zan ji a rayuwa kai ina kallon wannan a gida. Kuma ina da yaro ya yi min wannan kalma na gaba jira ba jama'a ban yi tuna ya shiga cikin rayuwa kai na ɓata rinsa cikin sanya shi ɓata rai. To irin wannan a neme su idan suna zuwa cikin haka kada a musu gaba ɗaya ma. Ya yi kokari a yi musu wanda za su ganji daɗi su koma su ci gaba da karanta da yara.
Malam Muhimman jami'an nan sun ce fiye da shurin masaki sun zauna da wakilan gwamnatin tarayyar Najeriya domin a yi sulhu, a biya musu bukatunsu, amma har yanzu abin ya gagara. A nan jihar Ekiti, yaya kuka kallon wannan yajin aikin malaman jami'a a Najeriya?
Hassan Umaru Tambuwar, idan ka dubi wannan yajin aiki na jami'an da suke yi garin gaskiya rashin ba ba su haƙoƙansu ba shi ya kawo haka. An ba su haƙoƙansu da haka ba zai faru ba. Tunda su ma 'yan Najeriya na dole su yi kishin Najeriya.
Amma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta yi ƙoƙari wajen ba da wasu daga cikin kuɗaɗen da suka buƙata.
Idan kana buƙata a ba ka naira miliyan da aka ɗauko naira 100,000 aka baka, Hassan Umaru Tambuwar, inde ne naira 100,000 ɗin za ta yi ma?
To amma da sun yi hankuri watakila gwamnatin tarayyar Najeriya ta biya musu dukkan buƙatunsu a cikin lokaci.
Don mutumin da ya kai tun daga chairman na doka gana har ya kai gwamna har ya kai president na Najeriya, saboda an karkarantar da shi sannan ya kai wannan matsayi. Sannan mutane su ne gimshike ilimi, shawara ta zuwa ga gwamnatin tarayyar ta gogo ta ba su haƙoƙansu.
To su wace shawara za ka ba su su malaman jami'a kuma?
Shawara da zan ba su idan aka ba su haƙoƙansu to su ba za su koma bakin aikin.
Sunana Alhaji Adamu Dan Sata.
Malaman jami'a sun shiga yajin aiki, yaya kuka ga yajin aikin malaman jami'a?
Ya mu dai anan abin nan Lagos, malaman jami'a mun ga sun shiga wannan yajin aiki amma gaskiya bai tasiri ba. Dan yanzu haka ina kusa da wata university da ake cewa Lagos State University Lada, wanda take abin nan Lagos under Ojo local government. Kuma nakan shiga cikin ta wani lokacin wani guzuri na ya kama ni kaman photocopy ko transfer ɗin kuɗi ko dai wani makamancin mu'amaloli na banki. Daga wasu ba su ansa ba suna zuwa aiki.
Kamar malamai ne ko ko ma'aikatan jami'a?
Akwai malamai da na gani sannan kuma akwai ma'aikata da na gani.
Suna shiga aji suna karantarwa ne?
A'a, za ne su zuwa cikin makaranta ɗalibai su dinga musu question dai akan matsala kamar syllabus ɗin da suka yi shirya musu ko wani makamancin. Amma ba su shiga cikin aji sun irin ba da gudunmawarsu na lecture tukur ba.
Hassan Umaru Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umaru Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Black Stars in Ghana Samuel Janya ce zai wuya bayyana yadda wasa tsakanin Black Stars da Super Eagles na Nigeria zai kaya. Kasashen biyu za su ketare ne a watan Maris don samun gurbi a gasar cin kofin duniya bana a Qatar, sai dai dukkansu biyu sun yi kasa a gwiwa da aka yi waje da su a zagayen farko na gasar cin kofin Afirka. To amma Janya ya imani hamayya tsakanin kasashen biyu ya sa zai yi wuya a nuna wadda zai daga tuta. Kasar Ghana da Nigeria abokan hamayya ne, ba za ka iya bayyana wa zai yi nasara ba. Kowannen su zai iya yin nasara don shi sai dai kawai mu sa ido mu yi kallo mu ga rawar da za su taka a filin wasa, in ji Asamu Ajan. Dan asalin kasar Ghana haifaffen Ingila Kalam Hausano da yaki ya bayyana bangaren da zai yi wa wasa nan gaba tsakanin Ghana da Ingila. Dan wasan na Chelsea haifaffen birnin London ya yi wa Ingila wasa daga duk matsayi na 'yan kasa da shekaru 16 zuwa babban kungiyar wasan kasar, inda ya fara mata wasa a shekara ta
2019 sai dai dududu adadin wasa da yayi wa kasar tun a wancan lokaci bai shige uku ba. Dan wasan mai shekaru 21 ya kasa samun gayyata cikin ɗan wasan Euro 2020 abinda ya jawo tambaya akan makomarsa. Hausin dai zai iya yi wa gane wasa takan mahaifinsa kuma ta la'akari da sabbin ka'idodin hukumar kwallon duniya cewar kowane ɗan wasa da ya yi wasa uku ko ƙasa da haka na ƙasa da ƙasa kan ya cika shekaru 21 za a yadda masa canza shiƙa zuwa ƙasar zaɓinsa. Ita dai hukumar kwallon ƙasar Ghana ta zaku tana ta bibiyansa a ziyaran ƙasar da ya yi sau biyu cikin shekara ɗaya. A farkon ziyararsa Ghana, Hausin Odoi ya sadu da shugaban Nana Akufo-Addo wadda ya buƙaci shugabannin wasannin motsa jiki na ƙasar su samar da hanyar karkato da Hausin Odoi zuwa Ghana. A cikin wata hira da Hausin Odoi ko zai yi wa Ingila wasa a gasar cin kofin duniya a Qatar kuma amsarsa ita ce ban sani ba. Za mu dai jira mu ga abin da zai faru. Yanzu hankali na akan klabin ɗina ne, in ji Hausin Odoi. Babban mai koyar da Accra House of Oaks wasa Samuel Bedu ya ce a shirye suke su fuskanci babban abokiyar hamayya su a Santi Kotoko a karawan battar da za su yi a wasan Premier Ghana na shekara ta 2021 da 2022 a ranar Lahadi 20 ga wata. Za a yi wasa na Accra Sports Stadium gabanin wannan karawa da a Santi Kotoko. Kotoko dai ke jagoran teburin ligin ɗin da maki 16 yayin da zagayen farko na kakan bana ke kawowa ƙarshe makon nan. Da wannan kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Abbas, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Maryama ta kace shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗa a yau Talata cewa a shirye yake tattauna da Amurka da kuma kungiyar tsaro ta NATO akan batun jibge makami mai linzami da ayyukan soji a Turai bayan Moscow ta sanar a baya tana janye sojojinta daga kan iyakarta da Ukraine. Putin ya yi wannan furuci ne bayan taronsa da shugaban Jamus Olaf Scholz a fadar Kremlin. Yana mai cewa a shirye yake tattauna da kasashen yamma ko da yake sun ci gaba da watsi da babbar bukatar Moscow ta hana Ukraine shiga kungiyar ta NATO da ma wasu kasashen tsohuwar kungiyar tarayyar Soviet kana su janye sojojinsu a gabashin Turai da ke kusa da Rasha. Wani babban jami'in kungiyar tarayyar Afirka ya faɗa a yau Talata cewa yayin da Al-Shabab ke ci gaba da zama babban kalubale ga tsaro a Somalia, kungiyar tarayyar AU tana sa ido a kan yiwuwar sake farfadowar IS. Francisco Caetano Jose Madeira, wanda ke zama wakili na musamman a hukumar kungiyar tarayyar Afirka ta AU a Somalia, kana shugaban ofishin kungiyar tarayyar Afirka a Somalia, ya ce ana fuskantar karuwan ayyukan ta'addanci a Somalia, inda ake jan kafa wurin gudanar da harkokin zaɓe. A ƙarshe, shugabannin Afghanistan masu tsananin ra'ayin Islama suna shirin sake duban manufofinsu game da Amurka idan gwamnatin Joe Biden take amincewa da dawowa kasar baki ɗayan kadarorinta da ya kai dala biliyan 7 da Amurka ke tsare da su. Shugaba Biden ya bada umarnin shugaban ƙasa a ranar Juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware dala biliyan 3 da miliyan 500 a cikin kudaden Afghanistan da take tsare da su domin taimakawa aikin jin kai a Afghanistan ɗin.
To masu sauraro, baki dai abin da ya sauwa kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, a Julius Expression da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.